Sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dallo da kuma niya muryar Ariyo duk a jamhuriyar Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Ba sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 25 ga watan Yuni. Za a ji wani rahoto kan bunƙasar tattalin arzikin Ghana wanda bai amfanar akasarin jama'ar kasar. Salihu Garba zai taho da shirin sana da rashin tayi. Daga nan kuma baban gidan jibirin ya gabatar mana da sharhin jaridun Najeriya. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa insha Allah labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira da a kwantar da hankula bayan da aka kashe mutane 86 a wani rikici da aka yi tsakanin makiyaya da manoma a jihar Plateau dake tsakiyar arewacin Najeriya. A jiya Lahadi shugaba Buhari ya sha alwashin cewa lallai sai an zakulo waɗanda suka aikata wannan danyen aiki domin a kauce wa sake aukuwar irin wannan lamari. Duk da cewa sanarwar da ofishin shugaban na Najeriya ya fitar bata ambaci adadin mutanen da suka mutu ba, kwamishinan 'yan sandan jihar Undi ID ya ce mutum 86 ne suka mutu a daukacin hare-haren da aka fara kaiwa tun daga ranar Alhamis din da ta gabata. Kwamishinan 'yan sandan ya ce an kuma jikkata wasu mutum 6 sannan an kona gidaje 50. A halin da ake ciki, gwamnan jihar Simon Lalong ya ayyana dokar hana zirga-zirga daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe a kananan hukumomin Jos ta Kudu da Riom da kuma Barikin Ladi har sai yadda hali ya yi. Kasar Italiya na ci gaba da daukan tsauraran matakai akan yanci rani da suka makale akan gabar tekunta, tana mai kira ga kungiyoyin nahiyar Turai dake ayyukan agaji da su daina kubutar da yanci rani, a maimakon haka su rika bari jami'an tsaron gabar tekun Libya suna daukan su. A jiya Lahadi wata kungiya mai gudanar da ayyukan jin kai a kasar Andalus ko kuma Spain da ake kira Proactive Open Arms ta ce jami'an tsaron gabar tekun Italiya sun samu sakon neman dauki daga kwale-kwale 6 dake dauke da yanci rani kusan 1,000. Amma kuma hukumomin Italiya sun fada wa kungiyoyin jin kan cewa ba a bukatar taimakon su. Yayin da hakan ke faruwa, shugabannin kasashen Turai sun gaza cimma matsaya kan batun yanci rani a wani dan karamin taron kula da suka yi a Brussels a jiya Lahadi. Hakan kuma na nufin cewa batun yiwuwar a cimma matsaya kan yadda za a tafiyar da kwararren yanci ranin da masu neman mafaka a taron da za su yi a nan gaba a wannan mako ya zama wani abu da kamar ba zai yiwu ba. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi nasarar da ta bashi wani sabon wa'adi, yayin da ofishin shugaban kasa ke ci gaba da samun karin karfin ikon fada aji. Kafar yaɗa labaran gwamnati ta ce Erdogan ya lashe kashi 53 cikin 100 na ƙuri'un da kada zaben da aka yi a jiya Lahadi. Shugaban Muharram Inse na jam'iyyar adawa ta Republican People's Party CHP ya samu kashi 31 cikin 100. Wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka jefa a bara ta haifar da sauyi a tsarin siyasar kasar, wanda ya soke ofishin Prime Minister ya kuma ƙara wani shugaban ƙasa ƙarfin ikon salamar majalisar dokoki ya kuma naɗa ministoci da alƙalai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An tsare daukacin rundunar yan sandan yankin yammacin Mexico bisa zargin hannu a mutuwar wani dan takarar kujerar magajin gari. An kama daukacin yan sandan yankin Ocampo su 28 ne a jiya Lahadi, wadanda aka zarge su da hannu a kisan Fernando Angeles Juarez. Shi dai Juarez yana takarar kujerar magajin garin Ocampo ne, gari mai yawan mutane 20,000 a jihar Michoacan da ke kasar ta Mexico. A dai ranar Alhamis aka bindige Juarez wanda ke takarar a ƙarƙashin jam'iyyar Center Left Party mai matsakaicin sassaucin ra'ayi. Ya kasance dan takara na uku da aka kashe a jihar ta Michoacan a wannan wata. An cafke mutum 30 da ake zargi da hannu a wata fashewa da ta auku a wani gangamin siyasa a Addis Ababa, wacce ta yi sanadin mutuwar mutum 2, a cewar kafar yaɗa labarai mallakar gwamnatin Habasha, wacce ta rawaito labarin daga wasu mujoyin 'yan sanda. Adadin waɗanda ake zargi da hannu a wannan hari da aka kai da gurneti ya haura mutum 6 da aka bayyana a baya. yayin wata hira da yayi da kafar yaɗa labarai ta gwamnatin Habasha. Shugaban ma'aikatar 'yan sandan tarayya Zainul Jamal ya ce adadin waɗanda ake zargi a harin wanda aka kai a wani wuri da ake kira Meskel Square ya kai 30, amma ba tare da yayi cikakken bayani ba. Jami'ai sun ce mutum 150 suka jikkata a fashewar, yayin da ma'aikatar lafiya ta ba da tabbacin ƙarin mutuwar mutum na biyu a jiya Lahadi.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu fara yada zangon a ƙasar Ghana, inda wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya gano cewa miliyoyin 'yan Ghana ba su cin moriyar tattalin arzikin ƙasar da ke ta bunƙasa. A maimakon haka ma sun ci gaba da kasancewa cikin talauci. Wakiliyar muryar Amurka Lisa Schlein ta aiko da rahoto daga birnin Geneva, inda wakilan koko wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kuma mai bincike na musamman kan hukuncin rayuwa da batun haƙƙin bil'adama ya gabatar da rahoton sakamakon binciken kwanaki 10 da ya gudanar a Ghana a cikin watan Afrilu ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Abokin aikina Baba Yakuma Geri ya fassara kuma zai karanta.
Mai binciken na Majalisar Ɗinkin Duniya Philip Alson ya ce Ghana ta fi kowace ƙasar Afirka samun bunƙasar tattalin arziki cikin gaggawa, kuma ta kasance ɗaya daga cikin tattalin arziki uku mafi saurin bunƙasa a duniya. To amma ya ce wannan nasarar tana ƙarawa masu hannu da shuni ƙarfi, yayin da galibin 'yan ƙasar ke fama da talauci. Ya ce talaka na fama da rashi a daidai lokacin da tattalin arzikin ƙasar ke ƙara ci gaba, saboda Ghana tana kashe kasa da kashi 50 cikin 100 na abin da sauran ƙasashen Afirka suke kashewa wurin kyautata rayuwar al'umma. Ya ce ana zuba akasarin albarkatun ƙasar a cikin shirye-shiryen kamfanoni masu zaman kansu wanda aka tsara da nufin azurta masu hannu da shuni. Ya ce an tsara wannan manufa maimakon samar da ayyukan yi da kuma samar da abubuwan more rayuwar talaka.
So the risk is that Ghana continues to be the great economic success.
Don haka hadarin da ke akwai shine Ghana za ta ci gaba da samun bunƙasar tattalin arziki a nahiyar Afirka, amma kuma kaɗan daga cikin arzikin ƙasar ne zai kai ga 'yan Ghana da dama da suke ci gaba da kasancewa cikin talauci. Ƙididdiga ya nuna mutum ɗaya a cikin 'yan Ghana 5 na fama da talauci, yayin da ɗaya a cikin mutane 8 ke fama da tsananin talauci. Alston ya ce babban abin da ya tayar masa da hankali shine kashi 28 cikin 100 na ƙananan yara na gudanar da rayuwa a cikin talauci. Ya faɗa wa muryar Amurka cewa Ghana na fuskantar babbar matsalar cin hanci da rashawa da kuma gazawar gwamnati wurin karɓar haraji da ke hana ƙasar samun muhimman kuɗaɗen shige.
And that means that they don't have revenue for additional spending.
Hakan na nufin ba su samun ƙarin kuɗaɗen shige domin amfanin ƙasar. Don haka akwai buƙatar su ƙara himma wurin yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma ƙin biyan kuɗin haraji, domin kuɗaɗen da za su samu ta waɗannan hanyoyi ko min ƙanƙantar shi su yi amfani da shi akan shirye-shiryen kyautata rayuwar al'umma. A wani martani, Ghana ta faɗa cewa rashin daidaito yana addabar bunƙasar tattalin arziki irin nata. Sai dai ta ce gwamnati ta himmantu wurin rage talauci da kuma ganin ta cimma shirin muradun ci gaba mai ɗorewa na Majalisar Ɗinkin Duniya domin kawar da talauci a ƙasar kafin shekarar 2030.
To a gaida Baba Makeri da wannan rahoton kafin mu ci gaba, bari mu ɗan tuna baya.
Thank you. fani dan gado ne dan mai haske baba na ya zabo taurari ne mai haske alino huma haifi na ni shi bayin leke ki tallafa wannan zangan su zan yi gidai
ka zaka min gidan tauraro ka aiku shi ka ce min goro gidan sai ya kuma zan sanya ka dan mai haske
ayo jaru mai na gasa jaru mai kan gidu la ayo soyin Allah ne ya baya gadi ni haihuwar ta ce dan gaye ne mai yinni ni jari mi madaukin gora ne bana waige doki wanda ke neman sane sanda na kani
mutan san ka kauna ta Allah fashalle ke mutum mai illa san baka aure ka soyayya ce
lallai a gai sheku to yanzu kuma bari mu koma gefe guda Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba
kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau
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 amma ba bi sa shashan
da rashin tayi akan bar arha jama'a assalamu alaikum Salihu Garba ne daga murar Amurka a nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin a kokarin ta inganta tattalin arzikin kasa gwamnatin Najeriya ta hana shigo da wasu abubuwa 41 daga kasashen waje bayan hakan ta kuma fito da wannan shiri na musayar kuɗi tsakanin ta da kasar China shin yaya ƴan kasuwa da sauran masu ruwa da tsaki a harkokin tattalin arziki ke ganin wannan manufofin gwamnati wakilin murar Amurka da ke Kano Mamuru Ibrahim Kwari yayi fira da wani hamshakin dan kasuwa wanda kuma yake da masana'antu akan manufofin gwamnatin da kokarin inganta tattalin arziki Mahmud Filigareka
Allah bai alaji amin dangana ku kwanakin baya kun ma shigowar wannan gwamnati ta saka wani tsari ko manufa da suke kira policy cewa an hana shigo da wasu wa nau'ikan kayayyaki ko ababe daga kasashen waje wanda adadin su ya kai 41 gwamnatin ta dada yin wani tsari na yarjejeniya da kasar China abin da suka kira policy currency swap to ana ganin kamar shi wannan currency swap yana da alaka da wancan policy na hana shigo da kayayyaki musamman ma shi wancan hana shigowar kayayyaki na an dade ana ta muhawara akai cewa wanda tsari gwamnati ta yi kafin ta hana da sauransu suna cewa abu ne mai kyau dan a karfafa gwiwa ƴan cikin gida da sauransu ku tunda kuna harkan nan ta sha'an tattalin arziki da kasuwanci da cinikayya shekara da shekaru yaya kuka kalli wannan batu
to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh eh idan ka duba tun daga farko da gwamnati ta ware waɗansu kayayyaki ta ce ba za a shigo da su ba wannan in ka duba kawai a zuciyarka zaka ce a tsari na tattalin arziki zaka ce eh yana da kyau. To amma kafin ka hana shigo da waɗansu kayayyaki sai ka yi gagarumin shiri, ka tabbatar cewa ka ƙarfafa gwiwar 'yan kasuwa, ka tallafa musu sun kafa masana'antu waɗanda za su iya sarrafa kayayyakin da dama ake shigowa da su. Misali, yanzu ka hana shigo da kayayyakin sawa ko yadiddika, a yanzu Kano in ka duba wacce masana'anta ce ko kuma masana'antu nawa ne suke sarrafa yadiddika, duk sun durkushe. Kuma abin da ya durkusar da su waɗansu abubuwa ne da gwamnatin tarayya ta yi ya durkusar da su. Misali, wajen canja tsarin canji na kudin kasar waje, misali dala. Misali, kai ne kana kawo kaya a dala, kowace dala ɗaya tana tasan maka a naira 160 ko naira 170. An wayi gari wannan kaya da zaka kawo sai ka cire naira 362 kafin ka kawo wannan kaya da da kake ka a wancan tsarin. Saboda haka, in ka kawo kayan nan ba wanda zai saya, in ka sarrafa shi ba wanda zai sarrafa zai saya. Sannan harka ta wuta, harka ta abin da yake kira custom duty akan wannan kaya da zaka kawo. Saboda haka sai ka gwammace gara ka je ka so wannan kayan ya fi arha, saboda su waɗannan kasashe da kake sowa daga wajen su, su komai nasu yana aiki. Ruwa gashi nan, wuta ga ta nan a rahusa mai kyau, ga ma'aikata nan waɗanda suna cin abinci sun koshi za su iya tsayawa su yi aiki da ƙarfinsu, su yi maka awa 12 suna aiki babu gazawa saboda sun koshi. Ba wani fitina ta misali wani ya zo ko amroba ko ɗan fashi ya zo ya same ka ya kwace maka kuɗinka ko kwace maka dukiyarka, duk waɗannan abubuwan babu su. Saboda haka suna sarrafa kaya cikin lumana. Saboda haka, in ka je ka so zaka ga cewa gara ka sawo su daga kasar waje ka kawo su zaka fi cin riba, kuma daman duk wani ɗan kasuwa riba yake nema. Saboda haka, a nan kafin gwamnati ta dakatar da kawo waɗansu kayayyaki sai ta tabbatar 'yan ƙasa sun gamsu da tsari. Wanda in ka ce wa mutum ma ya je so kaya daga China ba zai so ba, in ka ce zai je so kaya daga India ba zai je ba, saboda ɓata lokaci ne, zai biya kuɗin jirgi, zai biya kuɗin hotel, ga kuɗin da zai biya a ɗauko kayan nan a saka shi a jirgin ruwa sai ya yi wajen wata uku, sannan ya zo ya biya caji na masu clearing, ya biya 'yan custom. Kai a nan, shi a nan ya riga ya sarrafa kayan nan ya sai da su. To amma gwamnati ba ta yi haka ba.
Da haka kenan, wannan tsari ba zai tasiri ba ga hadarar cinikayyar mali,
ba zai tasiri ba. Duk in ka duba yanzu kasuwanninmu duk kayayyakin kasashen waje ne, saboda ba za mu iya sarrafa su a nan ba. Sai an tarbiyyatar da mu, sai an ƙarfafa mutane 'yan kasuwa cewa ga yadda ake yin abu kaza, ga yadda ake abun kaza. Yanzu ka duba ma ɗinka kayayyaki, duk zuwa muke muna so tsummo kara na yara na jarirai, bayan muna da teloli da za su iya yin wannan. To idan ka je ka so yadi daga ƙasar waje, ka zo ka ba wa tela ba wutar da zai amfani da ita, ba zai iya ma sayan mashin ɗin da zai iya sarrafa kayan ba. Su ƙasashen wajen da muke so waɗannan kayayyaki, in ka je za ka tarar da mutum ɗaya yana da ma'aikata 500,000-3,000. Misali, in ka je Bangladesh, in ka je Vietnam, idan ka je ƙasashen da suke sarrafa kayayyaki nan na sawa, lebo ɗinsu ko kuma kuɗin da ake biyan lebura bai taka kara ya karya ba, komai nasu gwamnati ta taimaka musu. Zaka tarar cewa kamfani guda ɗaya sai ya iya ɗinka kayayyakin da duka mutanen Najeriya za su iya sawa. To mu nan telanmu yana nan a shago, yunwa tana damun shi, keken da zai saya ma ɗinki an ce mishi naira 100,000, ba wanda zai ba shi naira 100,000 fi sabilillahi ba tare da ya nemi wani abu a hannun shi ba, ba tare da ya sha wahala ba.
To idan haka ne, ina makomar wancan tsari kenan na hana shigo da wasu adadin kayayyaki misali cikin gida daga ƙetare?
Gwamnati kawai wahala za ta yi. Kamar yanzu kwanakin baya na ji cewa an harbe wani ɗan immigration, masu wato masu hana mutane tsallakowa daga wata ƙasa
zuwa ƙasa,
kuma 'yan custom nawa aka kashe. shinkafa da aka ce a hana kawa gashi nan kana ganin ta in ka je kantina duk zaka iya samun ta kuma shinkafan nan ma ta fita gida misali arha to saboda haka abinda gwamnati ya kamata ta yi shine tun farko tukunna sai ta gama shiryen ta tsab ta tabbatar cewa ƴan ƙasa sun gamsu da tsarin ta ba kawai ta tashi waɗansu ƴan boko kawai sun je wata ƙasa ko kuma suna son su dadada wa gwamnati rai kawai su ta rubuce-rubuce shafi wajen dubu sannan shi shugaban ƙasa ma bai gama karanta abun ya fahimce shi ba sai ya ce shikenan ai kawai a fito da wannan policy a dakatar da abubuwa kaya 41 ai akwai kayayyakin da suka fi haka ma wanda ya kamata a hana shigo da motoci mana a hana shigo da a daidaita sahu mana me amfanin a daidaita sahu a daidaita sahu yanzu a Kano muna da sun kai 20,000 zuwa 50 me a daidaita sahu a kawo buses mana waɗanda sai saboda haka waɗansu abubuwan kawai gwamnati kawai ta tashi ne da safe wani kawai ya bata shawara wanda shi bai san baya zuwa kasuwa baya mu'amala da mutane baya a mu'amala da mutane garinsu ma baya zuwa yana Abuja wani kuma a Lagos yake matsalar Lagos daban take da ta Kano matsalar Lagos daban take da ta Katsina matsalar Lagos daban take da ta Daura akwai talauci anan saboda haka gwamnati sai ta tsaya ta taimakawa ƴan kasuwa ta kwadaita musu yadda su da kansu gwamnati da cewa laki mana komai
to ina haka ne ranka ya dade me yake tunda wannan kaman tsari ne wanda za a iya cewa bai da tasiri bai tasirin da ake nema ba kamar yadda kai bayani kuma aka shiga shaguna ma za a ga da kantina za a ga alamun hakan din yanzu menene abin yi baya ga tunda dama an saba bullo da manufofi ayi wancan ya kare wai menene maganin yin wato manufofi policies da gwamnati take ba tare daga wannan karo da arena
jama'a anan zamu dakata sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin Alhaji Aminu Dangana da Mamuri Ibrahim Kwari wakilin muryar Amurka da ke Kano da waɗanda suka shirya mana sauti ne Salo Garba ke muku fatan alheri ku kasance lafiya
to a gaishe ka yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya
zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Tribune jaridar kuma da tarwaito cewa akalla mutane 100 ne aka kashe tare da kona gidaje da dama a wani hari da ƴan bindiga suka kai a kananan hukumar Barikin Ladi da Riyom a jihar Plateau a daren Asabar jaridar ta Tribune ta ce lamarin ya faru ne tsakanin karfe 10:11 na daren Asabar zuwa safiyar Lahadi inda wasu ƴan bindiga dauke da makamai suka afka wasu kauyuka dake karamar hukumar Barikin Ladi tare kuma da kashe mutane da dama sai kuma jaridar Daily Trust ta ruwaito ne labari mai ban tausayi inda ta ce wasu ƴan bindiga a ranar Lahadi sun kai hari a ƙauyen Bagiwa a gaban hukumar Mani inda suka kashe wasu dalibai guda biyu na Jami'ar Al-Qalam da kuma yin garkuwa da ɗaya daliban da su ne Ibrahim Bature dan shekaru 22 dake ajin ƙarshe da Rabiu Abubakar dan shekara 21 dake shekara 2 a jami'ar hari layo ƴan bindigan an bayyana cewa sun harbi mahaifiyar liban da aka kashe tare kuma da yin garkuwa da wansu mai suna Umar sai kuma jaridar The Nation jaridar da ta ruwaito cewa ministan shari'ar Najeriya Alhaji Abubakar Malami ya rantsar da sabon shugaban jam'iyyar APC Adamu Tsoshin-Male da aka zaba bayan kammala wani gagarumin zabe na jam'iyyar ta APC sauran wanda aka rantsar da sun hada da sakataren jam'iyyar Alhaji Maima Labuni da kuma Malam Bolaji Abdullahi sakataren yaɗa labaran jam'iyyar ta APC sai kuma jaridar Vanguard jaridar da Troito jam'iyyar Adawa ta Najeriya PDP na suka game da zaben shugabannin jam'iyyar APC da aka kammala a birnin Abuja jaridar ta The Vanguard ta ruwaito shugabannin jam'iyyar ta PDP na bayyana zaben da aka gudanar na jam'iyyar APC tamkar wasan kwaikwayo na demokradiya. Har ila yau jam'iyyar ta PDP ta yi watsi da canja takin jam'iyyar APC daga canji zuwa ci gaba wato progress kamar da aka sanar a lokacin taron jam'iyyar ta APC. Sai kuma jaridar The Punch jarida kuma da Toronto cewa wasu dattawan yankin kudu maso yammacin Najeriya sun gudanar da wani taro a birnin Lagos tare da tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo. Taron wanda aka gudanar da shi a karkashin jagorancin shugaban kungiyar Afenefere na Yarbawa Zalla Chief Ayo Adebanjo. Jaridar ta The Punch ta rawaito tsohon shugaba Olusegun Obasanjo yana bayyana cewa lokaci yayi da al'ummar Yarbawa da sauran 'yan Najeriya za su hada kai domin kwace mulki daga hannun shugaba Muhammadu Buhari domin ceto kasar daga halin da take ciki. Haka kuma jaridar ta ce tsohon shugaban ya gana da Chibode George dake zama daya daga cikin jigajigan jam'iyyar PDP wanda a da ba sa ga maciji da Chief Olusegun Obasanjo. Karshen sharhin jaridin kenan. Babangida from Murya Amurka daga Lagos.
To gaida Babangida, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu.
Daga jihar Plateau local government karamar hukumar Wase tare kuke da Abdulrahman Amwase. Hakika dangane da kafa dokar ta kwace a jihar Plateau kananan hukumomi guda uku a kun ta kai tsamari, muna tuturu da Allah wadai ga dukkan wuraren da a ce yau babu zaman lafiya. Shawaran ga gwamnati da kuma sauran al'umma su guji abun da zai zama tashin hankali da kuma abun da zai zama barna. Allah ya kawo mana zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya.
Assalamu alaikum. Sunana Babba Haruna Damba Habaju Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillah ala kulli hal, a yau ina so in yi kira ne ga ƴan uwana Fulani da kabilar Birom na jihar Plateau cewa ya kamata su dubi ruwa, su dubi tsaki, su yi wa Allah kare su mai da hannu agogo baya wajen taɓarɓarewar al'amuran tsaro a jihar nasu. Ganin cewa a baya-bayan nan al'amuran tsaro sun daidaita a jihar, don haka ya kamata su sami ba daidai ba ne mutum ya ɗauki wuka ya daɓa wa cikinsa kuma ya yi kirari.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mishayi daga Rigar Bacci da kamar kuna ta Bani Jatara Bataren Najeriya. Daga al'ummar jihar Plateau, manoma da makiyaya da ma al'ummomin da suke zaune a jihar baki ɗaya da suna lafiya, domin tashin hankali ba abu ne mai daɗi ba. Da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankunanmu da ma ƙasar mu baki ɗaya. Na gode mai magana Aminu Mishayi daga Rigar Bacci ne kamar Fatima ta Bani Jatara da tarayyar Najeriya. Biya min ka sadu.
To haka yake, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
To shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira da a kwantar da hankula bayan da aka kashe mutane 86 a wani rikici da aka yi tsakanin makiyaya da manoma a jihar Plateau da ke tsakiyar arewacin Najeriya. A jiya Lahadi shugaba Buhari ya sha alwashin cewa lallai sai an zakulo waɗanda suka aikata wannan danyen aiki domin a kauce wa sake aukuwar irin wannan lamari. Duk da cewa sanarwar da ofishin shugaban ya fitar ba ta ambaci adadin mutanen da suka mutu ba, kwamishinan 'yan sandan jihar Undi Adiya ce mutane 86 ne suka mutu a daukacin hare-haren da aka fara kaiwa tun daga ranar Alhamis din da ta gabata. Kasar Italiya na ci gaba da daukan tsauraran matakai akan 'yanci rani da suka makale akan gabar tekunta, tana mai kira ga kungiyar nahiyar Turai da ke ayyukan jingai da su daina kubutar da 'yanci ranin, a maimakon haka su rika bari jami'an tsaron gabar tekun Libya suna daukan su. A jiya Lahadi wata kungiya mai gudanar da ayyukan jinkai a ƙasar Andalus ko kuma Spain da ake kira Proactive Open Arms ta ce jami'an tsaron gabar tekun Italiya sun samu sakon neman dauki daga kwale-kwale 6 da ke dauke da 'yanci ranin 1,000.
To masu saurare, yanzu muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Ya zama dindin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abo da injininmu na wannan lokacin Jan Ellison. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.